is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu a duk inda kuke a duniya a koyaushe a hanyar sadarwar internet voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabura ne a shirinmu na safiyar Alhamis wanda 22 ga watan Oktoba shekarar 2015. Tare nake da sahabo Imam Aliyu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sahabo, mai duniyar tamu tawaye gari ne.
To Usman, a kasar Congo yan hamayya da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun Amurka da kungiyar tarayyar Turai dangane da rikicin siyasar da kasar take fuskanta. A nan Washington DC kuma fadar White House ta shugaban na Amurka ta yi suka kan Rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban Syria Bashar al-Assad a ziyara da ya kai Moscow. Yau Alhamis ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka zai gana da Prime Minister Isra'ila a Berlin dangane da rikici da ke aukuwa tsakanin Falastina da Yahudawa a gabas tsakiya.
To sai mu fake a jikin rediyon mu don jin cikakkun labaran an jima kaɗan. Amma me gwamnatin Muhammadu Buhari ta kalla ne wajen zabar sunayen ministocin Najeriya?
Dukkan mutanen nan idan ka daura su mizani zaka tabbatar wa kanka mutane ne da suke da kishin kasa.
To ita ma Hajiya Inna Maryam Turuma, tsohuwar ministan mata a Najeriya, ta ci gaba da magana akan mukamin mata.
Yanzu ana magana su corruption da su ne wata mata ma akwai masu corruption a ciki. To asa a dauki index mana.
Yawa idan ma abin da zan kawo miki kenan ce su mata yanzu sun gane cin hanci da rashawa.
To matasa Fulani kuma na ci gaba da kafa kungiyoyin da za su magance matsalolin su da suka fuskanta a Najeriya.
Da muna da shugabanci tun farko da mun yi magana da matasan mu da an tsaya a magana daya, mu kira su a zama sinsiya daya, madaurin ki daya.
To shirinmu na domin iyali yana tafi tare da Grace Alheri Abdu, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labaran duniyar. A kasar Congo, shugaban yan hamayyar kasar ya ce su da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun Amurka da na kungiyar tarayyar Turai yau Alhamis domin su tattauna kan rikicin siyasar kasar. Shugaban jam'iyyar hamayyar ta MCDDI mai suna Perfect Colelas ya ce jigo a ajendar tattauna ita ce neman hanyoyin kawo ƙarshen tarzomar da take ci a halin yanzu. Kolelas ya kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa ciki har da kungiyar tarayyar Afirka da su sa baki domin su tabbatar da cewa ba a yi wa tsarin mulkin ƙasar hawan ƙawara ba. Kalaman Kolelas sun zo ne bayan da ƴan sanda suka kara da magoya bayan ƴan hamayar har aka kashe aƙalla mutum hudu da wasu da dama kuma suka jikkata. Matasa da ke goyon bayan ƴan hamayar suna zanga-zangar nuna adawa da shirin ƙuri'ar raba gardama da aka ayyana ranar Lahadi mai zuwa. Domin cire ƙayyadewar shekarun ɗan takarar shugaban ƙasa kada ya wuce 70 da kuma ƙayyade wa'adi. Perfect Colelas ya ce ƴan hamayya da ƙungiyoyin farar hula ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa ba a yi wa tsarin mulkin wato karantsi ba. Amma kafofin yada labaran ƙasar sun ambaci babban sakataren jam'iyyar da ke mulkin ƙasar mai laƙabin LP mai suna Pierre Ngolo ya ce yi wa tsarin mulkin ƙasar kuskurema ya zama tilas.
A fadar White House ta shugaban Amurka jiya Laraba ta yi suka kan Rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad a birnin Moscow. Wani kakakin fadar White House Eric Schultz ya ce irin wannan tarba ta ci karo da burin da Rasha ta bayyana cewa tana ƙoƙarin tsara canjin shugabanci a Syria. Schultz ya ƙara da cewa maganar Bashar al-Assad kar a manta ya yi amfani da makamai masu guba ga jama'arsa, kuma farmakin da Rasha take kaiwa kan 'yan tawaye wanda suke fafatawa da sojojin Syria ba zai haifi ɗa mai ido ba. Jami'an Amurka suka ce ziyarar da shugaba Assad ya kai Moscow ba zai zo musu da mamaki ba, domin cewa fadar shugaban Kremlin ta ɓoye labarin ziyarar. An hakikance cewa wannan ita ce ziyara ta farko da shugaba Asad ya kai wata ƙasa tun shekarar 2011 lokacin da zanga-zanga cikin lumana ta nuna kiyayya kan gwamnatin ƙasar ta fara girma har ta zama yakin basasar ƙasar da yanzu take fama da shi. Zuwa yanzu dai rikici ya kashe akalla mutane 240,000 galibin su farar hula a ƙasar. Shugaba Asad ya yi shawarwari da shugaba Vladimir Putin a fadar Kremlin. Ya gode wa Putin saboda katsalandan da ya yi a cikin ƙasar, yana mai cewa hakan ya taimaka wajen hana bazuwar karin ta'addanci a Syria. Ta'addanci ita ce kalmar da shugaba Asad yake amfani da ita wajen ambaton 'yan tawayen ƙasar.
Yawa lami sake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai isa birnin Berlin domin ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da nufin duba hanyoyi da za a biya na kawo ƙarshen tarzomar da zuwa yanzu ta halaka Yahudawa 8 da Falastinawa kusan 50. Mr. Kerry ya ce abinda muke so mu gani su ne matakai da ake ɗauka walau ta baki ko a aikace da za su rage zaman ɗarɗar, sake maido da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen mummunar tarzomar kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗa jiya Laraba. Sakataren Kerry yana kuma shirin zai gana da shugaban yankin Falastinu Mahmud Abbas a Jordan a ƙarshen mako. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya faɗa jiya Laraba cewa ba shi da ƙwarin gwiwa bayan tattaunawa da yi da shugabannin Isra'ila da na Falastinawa. Ya kira ga duka sassan biyu su kai zuciya nesa, idan ba haka ba lamarin zai kubuce ya zama babbar tarzoma ko bore daga Falastinawa. A halin da ake ci kuma Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kokarin kwantar da hankula bayan kururuwar da ta biyo bayan kalaman da ya furta cewa ai wani tsohon shugaban yankin Falastinu ne ya iza Hitler ya yi wa Yahudawa kisan kare dangi.
To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawarar ba zai shiga takarar neman jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaida shi takarar shugabancin Amurka ba, matakin da ya kawo ƙarshen jita-jitar ko zai tsaya takarar ko a'a. Da yake magana jiya Laraba a fadar White House, Mr. Biden ya ce har yanzu shi da iyalansa suna fama da bakin cikin mutuwar ɗansa biyu wanda Allah ya yi wa rasuwa cikin watan Mayu bayan da ya kamu da cutar kansa. Mr. Biden ya ce ko da shike ba zai yi takara ba, duk da haka zai ci gaba da magana sosai kan alƙiblar da ƙasar ya kamata ta dosa. Ya kuma yabawa shugaba Barack Obama, yana cewa ya shugabanci Amurka cikin mawuyacin hali har gashi ƙasar ta farfado.
Kwanaki bayan da wasu mutane suka buga kirjin sun yi kutse cikin taskar email ta daraktan hukumar leƙen asiri na Amurka John Brennan, har fa an fara yayata bayanai daga wannan taskar. Wannan kwandon bayanai daga asusun nasa na ƙashin kai ne. Ƙungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wajen kwarmatan sirrin gwamnatoci da wasu fitattun mutane wato WikiLeaks ya walamis ta wallafa wasu ƙasidu daga kwandon email ɗin Brennan da suka hada da daftarin bayanai kan irin ƙalubale da hukumomin leƙen asirin Amurka suke fuskanta da kuma shawarwari kan yadda Amurkan za ta tunkari ƙasar Iran. Hakanan a dandalin na masu adawa da sirri ya kuma wallafa daftarin takardar neman tantancewa ta ma'aikatan Amurka musamman ta fuskar tsaro da ya kunshi bayanai na lambar da ake baiwa kowane ma'aikaci ko kuma duk wanda aka haifa a Amurka da ake kira Social Security. Dandalin WikiLeaks ya kare wannan mataki da ya ɗauka, yana cewa jifa-jifa Brennan yana amfani da taskar wajen gudanar da aikinsa na leƙen asiri. Ya ƙara da cewa yana shirin bayyana ƙarin bayanai ma. Amma wani kakakin hukumar CIA ya yi watsi da kirarin da dandalin na WikiLeaks ya yi, yana cewa babu alamun ko ɗaya daga cikin bayanai na WikiLeaks ya fallasa na sirri ne, in ji kakakin. Ya kira kasidun da cewa takardu ne da ɗan ƙasa wadda yake da ƙwarewa ta fuskar tsaro zai iya mallaka. Hakanan kuma ya kira kutsen a zaman laifi.
To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Alhaji Mai Malabuni ya ambaci ko kuma ya amsa tambayoyin da muka yi masa kan cece-kuce da ake na maganar zaben sunayen ministoci a ƙarƙashin mulkin Muhammadu Buhari. Alhaji Mai Malabuni ya ce ƙorafe-ƙorafen da ake yi daga sassan Najeriya ya amsa da cewa da muka tambaye shi, me yasa ake wannan ƙorafi kuma ya za ku yi?
kaman koke-koke da kake magana ba za ka rasa a harkan demokradiya nan ya samu nan bai samu ba a samu koke amma babu dalili an sa wani a ce lallallallai sai an cire shi a sa wani saboda in ka cire wanda ka cire shi ma nashi za su taso su ce shi ma a cire wancan
to haka kuma mun ƙara da tambayar sa bayan wannan shin yaya kuke ganin cancantar su
kafin a gabatar da wa'annan sunannaki shugaban ƙasa ya dubi cancantar su ya gama tabbatar da sahihancin su da kuma gudunmawar su ga gwagwarmayan nan wanda su suka samu suka zama ministoci da wanda suka nemi ba su samu suka zama ministoci ba mutanen da aka zaban mutane ne nagari
to ya yan siyasa kuma suke ganin waɗanda aka zaba din ba su bota jam'iyya ba ku kuma me kuka bi a cancantar wurin zabar su din ku waɗanne hanyoyi kuka bi
su ma suna da kishin ƙasa da sadaukar da kai kamar irin shugaban Muhammadu Buhari saboda abinda talakan Najeriya yake so gani a yanzu shine amo ƙasan daga tabarbarewa da tai dukkan mutanen nan idan ka daura su mizani zaka tabbatar wa kanka mutane ne da suke da kishin ƙasa
Najeriya ƙasa ne ya uwa ne ya uwa ne ya uba ne ya ƙasa ne ya Najeriya uwa ne ya uba ne ya kada tayi mu bar kabilanci da zambanci a junan mu mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ne ya uwa ne ya uba ne ya
To Allah ya kara hada kan al'umma. Yanzu kuma ga cigaban tattaunawar da Aliyu Mustafa Sokoto yayi na nan sashin Hausa wanda ya tattauna da Hajiya Inna Maryam Ciroma tsohuwar ministar mata a Najeriya. Wanda kuma a shirinmu da ya gabata mun sa tattaunawar kashin farko yanzu ga cigaba inda ta bayyana fahimtarta game da ra'ayinta na maganar mukamman mata a siyasance.
Ina sa a matsayinki tukuna na wacce ta san harkokin siyasar Najeriya nan me ra'ayinki game da kamun ludin zaɓu ministoci nan da aka yi don kin san jihohi da yawa ana ta korafin cewa ba tuntuɓi mutane ba ko an kawo mata ko an kawo mutane da ba su dace ba da sauransu ya kike kallon abin
eto ni dai na san cewa ni ma lokacin da aka ce an za a bani minista na san daga Borno State wasu sun protest kuma sun ce ba su yarda ba saboda ni ba babbar gariya ba to wannan abu wato ya zama abu ne ya zama do a Najeriya haka ake yanzu mutane in ba su samu abin da suke so ba sai su ba su yarda ba
wato abin na abin da mutane suke so ne ba abin da jama'a suke so ba kenan
ba abin da jama'a suke so ba jama'a suna so ne za su musu aiki to kuma tun ba ma ni abin da ke damu na mazajen mata wai mace wai an kawo ta wai daga wasu jihohi sai mutane su ce wani wai a'a mace ba ta shugabanci ba ana maganar canji ba a ce canji ake so ba
yawa mun yi maganar mata nan na ji daɗi ma domin dole mu taɓa mata ɗin an samu wannan matsala a Gombe an samu a Sokoto a Kaduna an samu da sauransu me yasa kike jin mata musamman matan arewa suke fuskantar cikas ko kalubale wajen tabbatar da su a mukami irin na minista ne
ai ni ina jin matan zuga su ake yi ba wai dan kansu suke fitowa su ba kan mutum ɗan wasu ba domin matan da aka zaɓo su yanzu matan da suka ƙware cikin ayyukansu ta yaya za a zo a ce yanzu ana maganar mulki Najeriya sai a ce mata su ba su da baki a ciki Najeriya ba dukan muna kan Najeriya dukan mu da mata da maza in an zo zabe aka ce ba su guri amma mata ne
amma Hajiya ina akwai ko masu sukar lamirin matan suna cewa su kansu matan ba su da haɗin kai domin yanzu alimisali duk wannan ja'injin da ake game da mata ina manya-manyan kungiyoyin mata na Najeriya ne da ba a gansu a kan tituna suna zanga-zanga ba suna kalubalantar wannan kalubalen da ake yi wa mata ne kam
ai ni abun ya dauke ni ma ba zato domin jiya ne da jiya da yau nake karantawa cikin jiya da ai mata mu ba za mu yi da ba kuma ma cikin gwamnati ma mata shida kawai aka ba mu
wani abu da ake magana Jiya ne shine ta fuskar siyasa akan ce wai Buhari bai tuntubi jam'iyyun siyasa ba ko bai tuntubi gwamnoni ba me yana yanke game da cewa ta gwamnoni ta hanyar gwamnoni ya kamata ministoci su fito
akwai constitution na Najeriya shugaban kasa yana da iko ya fito da wanda za su yi aiki da shi wanda kuma ya tabbata don shi ne ai zai ɗauki responsibility na komai idan ka kawo wanda ba su iya aiki ba ai in ta zagi ba za a ce minista ba shugaban ƙasa za a zaga ko saboda ka ni ban ga laifin zaɓen da shugaban ƙasa ya ba amma mu mata dai abin da muke so shi ne mu dai shi da ba su ishe mu ba ya kamata a sake ruba wannan lahari
to amma a wannan kamun ludayin da aka fito da shi wanda ke nuna alama kamar shi Buhari ya bi wasu hanyoyi daban-daban a al'adance a siyasance ba haka aka saba ba. Wataƙila kina ganin wannan yana da tasiri da yadda mutane suke nuna saɓani ko adawa da yadda ake zaɓa minista ne?
To yanzu ba ana maganar canji ba, dole ne sai ai abin da aka yi daga baya yanzu shi in yake shi fa ya zo da cewa shi zai canza yadda ake al'amuran abin da ake dashi ba haka yake so ba. Ba sai mu zauna mu gani ba. Ai nan da shekara hudu za mu gani ko?
Amma dai a matsayin wadda ta yi minista ba ke da wata shakka na cewa duk aikin minista da namiji zai yi mace ma za ta iya?
Ba shakka. Ba na ga haufi a kan wannan, ba na da shakka a kan wannan. Mata ma sun fi ƙwarewa domin su ne amintattu. Mace ce ba ta ci amana ba. In an ba ta aiki za ta yi aiki. Yanzu ana magana su corruption da su ne wasu aiki. Mata ma akwai masu corruption a ciki. To a sa a ɗauki index mana.
Yawa dama abin da zan kawo miki kenan ce su ma mata yanzu sun gane cin hanci da rashawa. Me matsayin tsarewa suke tsoro ga abaiwa mace minista ne, me yasa?
Saboda Allah yanzu ma wai ka ji wai daga Sokoto na karanta yau a jarida wai mace za ta yi leading. To jam'i sallah za a je a cikin masallah abin da ministry din ne? A mace ba ta leading jam'i ba, ba za ta je sallan janaza ba, ba za ta, saboda Allah. Eh wani irin magana ne wannan? Ana maganar cigaban ƙasa. Cigaban ƙasa mu yarda cewa addinin mu akwai limitations da ba wa mace.
Wa ya san gwaban da Allah in ko ka sani mu ganka. Wa ya san gwaban da Allah. Wa ya san gwaban da Allah a wannan sani mu ganka. Ya sani mu ganci sai ka tarai yau kana da hali.
To yanzu kuma sai mu karkata ga maganar sabuwar kungiyar Fulani ta Jinda Jam da suka kafa don magance matsalolinsu. Ga Zainab Babaji daga Jos a Nigeria.
Matasan Fulani daga kungiyar Mietti Allah Cattle Breeders Association da ta Kautal Hore sun hada kansu suka kafa wata kungiya da za ta ci gaba da wayarwa da Fulani kai don samun ci gaba. Manufar sabuwar kungiyar ta Jinda Jam Fulani Association of Nigeria ita ce haɗin kan matasa don yin tafiya daidai da zamani da kuma ƙwato wa Fulani haƙƙinsu. A cewar shugaban kungiyar ta Jinda Jam Abdullahi Mai Kano, kungiyar za ta dukufa wajen haɗin kan matasa ne.
Ai babu wani mutum wanda ya mallaki hankalinsa da zai goyi bayan kisa ko sata ko ayyukan acca. Da muna da shugabanci tun farko da mun yi magana da matasanmu da an tsaya a magana ɗaya mu kira su a zama sinsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya. Sai na ji menene ya haddasa abubuwan, suwa suke da laifi kafin in san wani hanya za a bi in kira matasa a yi gyara.
Abdullahi Mai Kano kenan shugaban kungiyar matasa ta Jinda Jam. Shi ma mataimakin kungiyar Abdulkarim Bayero ya ce za su haɗa kan matasa don kai ƙorafinsu wa gwamnati.
Muna son mu a wayar ma da matasanmu kai ta fannin ilimi. Muna kira da gwamnati kuma abubuwan da suka faru a wannan kasan na sace-sacen shanu da kuma yanda aka raba Fulani da gurarensu. To muna kira da gwamnati ta rage ma waɗannan al'umma tamu asarorin da suka yi, domin idan aka tarbiyyantar da su Fulani mutane ne masu gaskiya, masu rikon amana. Kuma in Allah yadda idan aka nuna masu abin da ya dace mutane ne da za su taimaka wa ƙasa gaba daya.
Muhammad Lawal Ardo Haruna ya ce ci gaba ne a samu kungiyoyi da dama.
Yawa yawan kungiyoyi shi zai kawo haɗin kan Fulani. Fulani sun fi kafin kungiya guda ɗaya ta generating ɗinsu. Saboda a lokacin da ake da Mietti Allah Cattle Breeder ita kaɗai a ƙasar nan gaskiya ba ta wadatarwa. Wani gurin ta kan kasa, amma samun yawan kungiyoyin nan yakan kawo haɗin kai. Aka nemi ciyaman na kungiyar nan, aka samu na wancan kungiyar, aka zauna insha Allah za a samu. Don Fulani kowanne da inda suka yi rijista, akwai wanda suka yi rijista a Mietti Allah, akwai wanda suka yi a Kautal Hore, wannan sabuwan da aka kafa ma akwai wanda suka registrata. To idan aka nemi shugabannin nasu su ne masu hada kawunan su, sai kuma a samu matsala akan a samu a solving problem da yake damun Fulani.
Tsohon shugaban kungiyar Mietti Allah Region Jihar Plateau Inusa Jibrin Jagaba shawara ya ba sabuwar kungiyar.
Abinda muke bukata game da su tunda matashi shine komai, shine ginshikin komai. Su kasance masu da'a, masu sani ya kamata kuma su kira matasa daidai da su. Sam abubuwan da suke faruwa rashin shugabanci irin wannan ne tunda matashi shine daidai da matashi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ta tikira man.
sashen kunina muryar Amurka daga nan Washington DC ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ko jama'a tambaya nike da ko jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 15 ga watan Oktoba a zaman ranar matan karkara ta duniya, ranar da ake janyo hankali kan abin da ya shafi rayuwarsu. Ta haka na nemi jin ta bakin waɗansu matan karkara da nufin sanin ma'anar wannan rana gare su da kuma yadda za a yi amfani da wannan ranar wajen inganta rayuwarsu. Kakaka a mararrabar kankara ta fara da bayyana rayuwar matan karkara.
Rayuwa dai ta karkara ta bambanta da na birni, saboda a karkara ana iyakan iyawa domin ganin abin da ake da shi. Ƙarfin ma ya danganta ga nema kamar su aiki na karkara ba tare da rayuwa na birni ba. Yanzu abin da aka sani a karkara a da a birane ba a san su a karkara ba, shi yasa rayuwarsu ta bambanta. Sannan kuma yadda ake yi da ya zama daban. Mutanen karkara ba su iya waɗansu abubuwan da mutanen birni sun iya, ba su iya, mutanen karkara ba za su iya shi ba, saboda yadda suke tafiyar da kansu, ko da suturarsu, ko da aikinsu ya bambanta. Mutanen karkara ba su san komai ba, ko lokacin zaɓe in an ce aje a yi dai ga wanda za a sa shi kenan sai aje a yi. Sannan kuma kowane ne ya ce oho, ko menene dai a dai ce dai ga shi dai sun fito sun je sun yi zaɓe, iyakan abin da suka iya sani kenan. Ba su san menene gwamnati ba, ba su san menene cigaban ƙasa ba, ba su san yaya ake samun taki ba, sai dai in dai sun rasa nasayarwa to shi ne da damuwa, amma ba su san yadda ake yi ba. Don haka na birane kuwa sun san komai da komai, yadda shiga da fita aikin gwamnati duk sun sani, amma na birane na ƙauyuka na karkara ba abin da suka sani. Ya kasu dan shami ya kuka su su kwanta.
Yawato,
komai game da rayuwa.
Yawato, ya za ku bambanta rayuwar matan karkara a yau da yadda take a lokutan baya?
To yanzu kam ba laifi an fara gane abin da ake yi. To idan wanda ya ci ma an iya sani ya ci, ko yana da kokarin yi ko babu, akwai bambanci yanzu da da kwarai. Domin yanzu an iya gane sanin wannan amfanin dukan waɗannan abubuwan da ake. To sa kuriya ne an iya tunanin cewa wannan zai yi taimako, wannan ba zai yi taimako ba, saboda ya waye ana ta faɗakar da mata na abin da ya kamata su yi, ga abin da ya kamata su sani. Rayuwarsu musamman yanzu zancen zaman gida ana kokari da kiwon lafiya, an san tsafta yanzu, a gyara jiki, a gyara abinci, a gyara wurin kwanciya. Kuma abinci waɗansu suna kokarin sun gane cewa ai abinci mai kyau yana taimakon ƙarfin na dattawa. Abinci mai ɗan daɗi, yauwa, a wasu mai ɗan daɗi su ci, to yana taimako. Amma da ba a san wannan ba, sai dai abin da aka samu dai kawai sai a ci, ba a san wannan yana da amfani, wannan baya da amfani ba. Haka kuma wajen tsaftan gida ba a san a lura da waɗansu abubuwa. Ai da har a kwarin kunya ana shan ruwa, amma yanzu ba a yin haka.
To wannan rana da aka keɓe ta zama ranar matan karkara ta duniya, menene kuke so musamman ku gani an yi mai matan karkara?
Muna so a taimake su, musamman a koya masu abubuwan da ya kamata su yi amfani da shi, ko wajen abinci, ko yadda za su lura da lafiyarsu, da kuma sauran abin da ya kamata. Shawara ta shi ne a taimake su da shawaran da gargaɗi, da koya su abin da zai taimake su a cikin ƙara taimakon su a cikin rayuwa. Suna ji ɗaya-ɗaya abin da 'ya'yansu suke faɗa ne, amma ba su san menene ya kamata su yi ba. To a taimake su domin su iya ganewa su da kansu, ba sai abin da yara suka faɗa ba.
Ita ma ana ta tsokacin mamar Sabu Talatu Simon cewa ta yi.
Muna da damuwa da shanin kasuwanci, sai ba mu da isasshen ruwan sha. To ke ma kin san irin rayuwar karkara din nan, ba ma jin daɗin shi ba. Ba ruwa, ba asibiti, ba makaranta, dan makarantar ma ga irin shi yara su zo ba kaya a jiki a kayan rayuwa na duniya ba mu da shi. To shi din ne muna so gwamnati ta inganta mu, gwamnati ta ji kukan mu ka gyara mana rayuwar mu.
To ta wace hanya ranar za ta zama da ma'ana ga mata mazauna yankunan karkara ga Mrs. Das?
Eh to ya kamata su kasashen da suka kebe waɗannan ranakun ya kamata su zo karkaran su gani don in suka tsaya suna bin aikin gwamnati ko kuma suna bin waɗansu su da ba za a su gane ba, amma sai su aiko ma'aikatansu su zo su gani da idanunsu yaya rayuwar 'yan karkaran take, saboda haka zai ba su iya daman ganin abin da idanunsu su ga wahalar da mutane suke ciki su kuma iya ba da taimakon da ya kamata su ba da haɗin. Domin in ba su zo sun gani da kansu ba, ba za su iya gane ainihin abun ba, kuma abin da za a gaya maka wai ba za ka gane shi ba sosai.
To Allah sa hukumomi za su ji kukan mata mazauna yankunan karkara su kuma ɗauki matakin inganta rayuwarsu ta zahiri. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin matan karkara da kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke yi wa illahirin matan karkara a duk nahiyar Afirka da ma duniya baki daya, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan.
Ma'aikatan shari'a a jihar Taraba, me yayi zafi ne kuka koma yajin aiki da da kun sulhunta?
Gwamnati bisa ga halin da ta nuna mana na ko in kula da yarjejeniyar da muka yi, sai muka ce ai daman yajin aikin daga kafa muka yi ba mun janye bane, sai muka ce to ai in haka ne sai dai mu koma gida. Ina ne gidan inda muka baro yajin aikin jiya, inda muka ajiye noman a guri muka je muka fara kamawa muna karasawa.
To sai a tara a shirinmu na hantsi in an jima cikin yardar Allah. Kafin mu karkare bari mu je ga sahabu mu ji takaitattun labarin duniya.
Kasar Kongo shugaban ƴan hamayyar kasar ya ce su da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun Amurka da na kungiyar tarayyar Turai yau Alhamis domin su tattauna kan yanayin siyasar kasar. Shugaban jam'iyyar hamayyar ta MCDDI mai suna Perfect Colelas ya ce jigwa ajandar tattauna ita ce neman hanyoyin kawo ƙarshen tarzomar da take ci yanzu a kasar. Fadar White House shugaban Amurka jiya Laraba ta yi suka kan Rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban Siriya Bashar al-Assad a birnin Moscow. Wani kakaki a fadar Eric Schulz ya ce irin wannan tarbo ta ci karo da burin da Rasha ta bayyana cewa tana kokari ne na tsara canjin shugabanci a ƙasar ta Siriya. Schulz ya ce kada fa a manta Assad shugaba ne wanda ya amfani da makamai na guba kan jama'arsa, kuma farmakin da Rasha take kaiwa kan ƴan tawaye waɗanda suke fafa da sojojin Siriya ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Yau Alhamis ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai sabalin domin ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da nufin duba hanyoyi da za a bi na kawo ƙarshen tarzomar da zuwa yanzu ta halaka Yahudawa 8 da Falasɗinawa kusan 50. Mr. Kerry ya ce abin da muke so mu gani su ne matakai da ake ɗauka, walau ta baki ko a aikace, da za su rage zaman ɗarɗar, sake maido da zaman lafiya, da kuma kawo ƙarshen mummunar tarzoma.
To an gaishe ka. To kafin mu yi sallama muna taya Alhaji Musa Garo mai redio da rikoda da ke kasuwar kawo murna na sabon shagonsa da ya koma wanda yake sabuwar plaza da aka gina daura da kotun kasuwar kawon. Allah Ubangiji albarkaci dukiya ya kuma ba da ƙarfin cigaba da sauraron muryar Amurka Alhaji Musa Garo. To da haka na kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi in Allah so za mu sake waiwayowa. A madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma jagorar shirin Julie Leathers Gresham, sai kuma injiniyan mu ne Jimmy Cook. Ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.